الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو أيغا وتنزل أعدى هجرا منذ صلى الله عليه وسلم دبو أيا دا أريبدو دا أربعين دا أخو وان دا يأيدي دا أيغا وتن جنواري أعطي أعبو نو أفوان أيغا وتن جون a shekara ta 2022 miladiya. Muna cikin karatun littafin wato sharhin aqida at-tahawiyya na ne al-Imam Abi Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salama al-Azadi at-Tahawi, wanda ya rasu hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam 321, wanda sannan kuma wanda al-allama Nasiruddin al-Albani yayi wa sharhi da kuma ta'liqat. Yau za mu tashi shafi na nawa? Shafi na 76. Na'am.
Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim.
Wala nunzilu ahadan minhum janna.
Wato ba ma saukar da ɗaya daga cikin su, ɗaya daga cikin musulmi, ba ma saukar da shi aljanna wala narin ko wuta. An gane ne? Wato mu ahli sunna masu bin aqida na salafiyya ba ma saukar da wani mutum a cikin aljanna ko kuma wuta. Idan ya zamanto mutum yana aikata aiki mai kyau ga zahiri, sai wannan bawan Allah da yake aikata aiki mai kyau, sai Allah ya ɗauki ransa. Sai aka tambaye mu, to bawan Allah fa kowa ya san wani baya wasa da sallah, kowa ya san wani yana yawan kiyaye dokokin Allah, kowa ya san wani yana yawan nisantar haramun, to kuma gashi yanzu ya rasu, shin zan iya rantsuwa cewa wannan bawan Allah dan aljanna ne, ko kuma ba zan iya rantsuwa cewa dan aljanna ba ne? Ko kuma mutum ne wanda ya shahara da sabon Allah, wato bai aikata aikin shirka ba, sai dai yana aikata ayyuka na saban Allah, irin su zinace-zinace, irin su luwaɗi, irin su ƙarya, irin su cin haram da abin da ya kama da wannan. To wannan bawan Allah ya shahara da wannan, mutane suna kyamun mu'amala da shi saboda miyagun halayensa. To shin idan aka tambaye ka, wannan bawan Allah mai miyagun ayyuka ya rasu, menene sakamakon shi, me zaka ci a matsayinka na mutumin da ya rinki sunna yadda ya kamata? To shine Imam Tahawi ya ba mu amsa, wanda wannan amsa shine abin da ya kamata mu ahlus sunna mu ringa furtawa idan aka tambaye mu, cewa wala nunzilu ahadan minhum jannatan wala nar, ba ma saukar da ɗaya daga cikin su aljanna ko wuta. Kuna da ko? Sai dai mu ce me? Idan mutumin kirki ne ga zahiri, za mu yi aiki da zahirin abin da ya bayyana gare mu, sai mu ce wane muna mai kyakkyawan zaton cewa dan aljanna ne, wane muna mai fatan alkhairi, saboda me? Saboda ya gudanar da wasu ayyuka na alkhairi masu kyawu. Idan ko ya zama to mutum ne mai yawan fasikanci, mai yawan zalunci, mai yawan kaza, mai yawan kaza, idan ya rasu, sai dai mu ce wane gaskiya ya aikata ta'addanci da yawa, muna ji mai tsoron in yi mutu zai shiga wuta. Idan wani ya ce ai wani kawai dole ma ya shiga wuta ne, suka ce subhanallah, wannan haƙƙi ne na Allah, Allah shi kadai yake da irin wannan haƙƙi din, ba mu da iko mu yanke hukunci ga wani mutum shin yana raye ne ko ya mutu. Mu ce lallai wani dan aljanna ne, lallai wani dan wuta ne, ba mu da wannan iko, sai dai idan ya mutu kafiri. idan ya mutu kafiri muka tabbatar ya riga ya mutu kafiri to anan wajen zamu iya cewa lalle mun rantsewa da dan wuta ne wani kafiri ne shi wani ba zai shiga aljanna ba kuma ne wannan aqida fa yana da kayan muhimmanci a matsayin ka na dalibin sunna ka san shi yana daga cikin abin da ke bambanta ahlu sunna daga ƴan bid'a kamar wannan karatun da muka yi satin da ya wuce shi ma na nuna cewa yana da kayan muhimmanci cewa mu san cewa dan mutum yana saban Allah ko yana fasikanci wato wannan baya hana abu mutum sallah sai dai idan akwai masallatai da dama wanda akwai limamai mutanen kirki masu mutunci to malamai sun kyamaci a yi sallah a bayan wannan limami wanda yake fasiki ina ba ta gane wannan malamai sun kyamaci a yi sallah a bayan limami da yake fasiki ko da bai rinda ba amma in ya zama to babu wani limami sai shi shine limamin juma'a shine limamin idi shine limamin kamsalwat baya halatta mutum ya ki yin sallar juma'a ko sallar idi ko sallar kamsalwat da sunan cewa ai wannan limami yana aikata fasikanci ai wannan limami yana shan taba ai wannan limami yana wasa da mata ko abin da ya kama da wannan abin da ya aikata babu kyau kuma wannan abun ba siffa bane na limami amma kuma malamai sun riga sun sanya ka'ida man sahal salatuhu li nafsihi sahal li ghairihi an gane wannan ko sannan kuma dadin dadawa idan mutum ya ki yin sallah a bayan shi ya koma yana sallah shi kadai sallar juma'a shi kadai sallar idi shi kadai shi ma ya zama dan bid'a an gane to shi ma wannan kin bin sallar ya koma yana warewa shi kadai ya ki yin sallah shi ma ya zama dan bid'a haka nan ko da liman yana aikata bid'a ne amma bid'an nan gairu mukaffira to sai mutum ya ki bin shi ya koma yana sallah shi kadai baya sallar jam'i shi ma ya zama dan bid'a shi ma wannan mutum to kazalika duk mutumin da ya bude baki dan ya ga wani mutum yana aikata aikin alkhairi yake mishi dan aljanna ko ya ga wani mutum yana aikata kurakurai yake mai dan wuta alhali wannan mutumin da kace ma dan aljanna ko dan wuta musulmi ne mutumin kirki kace mai dan aljanna musulmi mai saban Allah kace mai dan wuta to wannan kuskure ne baya halatta na'am ashar sharhi
illa al-asharata al-mubashirina bil janna
al-allama nasir zai albani yace sai dai mutane goma nan wa'anda aka yi musu albishir da aljanna gani manzon Allah shi da kansa ya ayyana mutane goma yace yan aljanna ne to anan wajen koda ka rantsi cewa lalle wa'annan mutane goma yan aljanna ne babu kafara akan su kai daidai an gane ana kiran wannan ash-shahada bil ayn akwai ash-shahada bil wasf akwai mutum yayi shaida ga wani mutum da sifa yace duk wanda yayi imani yayi aiki mai kyau dan aljanna ne shi kaga wannan ka faɗi sifa ne ba wai ka yanke hukunci bane ba ka ayyana wani mutum bane duk wanda yayi imani yayi aiki mai kyau dan aljanna ne duk mutumin da yake da masallaci fi sabilillah dan aljanna ne wannan ka faɗa ne a dunkule baka ayyana sunan kowa ba wannan shine ash-shahada bil wasfi ko kuma man qutila fi sabilillah fa huwa shahid duk wanda ya mutu fi sabilillah ya yi shahada misali kaman mutane sun mutu a wajen yaki aka ce ma sun mutu ne wajen kariya ga addinin musulunci sun ce to duk wanda ya mutu wajen kariya ga addinin musulunci ya zama shahidi to amma kuma idan aka ce ma akramakallah Musa ne ya je yana yaki yana kariya ga musulunci sai ya mutu mai hukuncin wannan Musa me zaka ce suka ce Allahu a'lam wannan Musa da ya rubuta yarsa yana kariya ga musulunci Allah shi ya fi kowa sanin sakamakon sa me yasa muka faɗa haka saboda Musa nan da yake yaki ba mu san zuciyarsa ba shin yakin da yayi din nan yayi da fi sabilillah ko yayi yaki ne dan kabilanci ko yayi yaki ne dan ainihin ya nuna shi jarumi ne ko yayi yaki ne dan kare kaza to tunda ba mu sani ba wannan al'amari yana cikin duhu al'amarin yana cikin gaibi baya halatta mu kutsa cikin gaibi na Allah subhanahu wataala qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al gaiba illa Allah kace wa'anda suke sammai da wa'anda suke tsatsai babu wanda ya san gaibi sai Allah subhanahu wataala saboda haka wannan mutumin da ya mutu yana aikata ayyukan alkhairi ko wannan mutumin da ya mutu yana ainihin ya mutu a fagen fama wato wannan mutumin zamu ce muna mai kyakkyawan zato ne amma ba ma iya ayyana wani mutum kace wani dan aljanna ne sai wa'annan mutane 10 wa'anda aka yi ma albishir da aljanna Abubakar fil janna Umar fil janna Usman fil janna Ali fil janna Talha fil janna Zubair fil janna Sa'ad fil janna wa'annan dai mutane 10 an gano wannan ko manzon Allah shi ya ayyana su ya ce suna cikin aljanna shin har sun shiga aljanna din har sun shiga aljanna din ko za su shiga nan gaba dan lokacin da manzo Allah ya faɗi maganar suna farayi duka gaba ɗaya lokacin suna Madina amma annabi ce suna cikin aljanna Madina ne aljannan ana nufin za su shiga aljanna nan gaba ittibaru ma sai ku an gano wannan kamar yadda manzo Allah ya ce wa sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illa Allah dakhala aljanna duk wanda yace la ilaha illa Allah ya shiga aljanna ya gama har ya shiga ko zai shiga zai shiga innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi budunihim nara lalle wa'annan da suke cin dukiyoyin marayu da zalunci kawai suna cin wuta ne shin suna cin wuta ne yanzu wannan nufin nan gaba ne za su ci wutan eh tibaru ma sai kunu an gano wannan ko to sai dai mutane 10 nan da bawa
wa abdullahi ibn salam
sai kuma abdullahi ibn salam radiyallahu anhu an gano wannan ko da wannan su
fa inna nashhadu
akwai wasu wanda manzon Allah ya ambata za su ga aljanna irin su Bilal manzon Allah ya masa addu'a da aljanna ya ga yafi cewa ya ji sautin takalmi shi a cikin aljanna akwai Hassan da Hussein wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya kira su sayyida shababi ahli aljanna shugabannin samarin yan aljanna akwai Fatima wanda manzo Allah ya kira ta sayyidati nisa'i ahli aljanna akwai wannan bakar matar mai farfadiya wanda manzo Allah ya masa addu'a da aljanna akwai Ukasha bin Mis'an wanda manzo Allah ya yi masa addu'a da aljanna abi gasunan dai suna da yawa akwai sahabbai da dama wani malami ya ware littafi musamman akan su ya tattaro mutane wajen 35 wanda manzo Allah ya ayyana sunan su yace yan aljanna ne ko irin wayannan kai tsaye kawai zaka ce dan aljanna ne mutum na'am
fa inna nashhadu lahum bil janna
lalle mu za mu yi musu shaida da aljanna
ala shahadati rasul sallallahu alaihi
wasallam akan shaidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
وقد صرح المصنف رحمه الله بذلك
حقيقه مولفي ابن او wannan مولفي shine imam bahawi ya bayyanar da wannan sura Allah ya masa rahama a cikin fakara na 95
ومن ضلال بعض الكتاب اليوم وجهلهم
daga cikin batan ba'd al-kutab al-yawm wasu sashen marubuta yau dinnan daga cikin bata na wasu sashen marubuta a yau da kuma jahilcin wasu marubuta a yau
ramzuhum li abdullah ibn salam
sukan su da abdullah ibn salam sai su dinga sukan abdullah ibn salam wannan bawon Allah wanda manzo Allah ya yi masa albishir da aljanna an gane asalin shi ba yahude ne musulunta to saboda kasancewa ba yahude ne sai ainihin kabilanci sai ya motsa sai ga larabawa suna kushe wannan sahabu manzo Allah ne ba Abdullahi ibn Salam sahabu manzo Allah ne kuma babban sahabi asalin shi babban malamin Yahudawa ne yazo ya musulunta to sai kaga wasu marubuta da katira sun zo suna rubutu suna ainihin shagube suna kushe Abdullahi ibn Salam wa iyyadillah na'am yahudiyyati suna kushe shi da yahudanci shi cewa ai Abdullahi ibn Salam ba yahude ne kuma ai ba yahude da wuya imanin shi ya zama tabbatacce to irin wannan magana yana da hadari sai ga wani ya ce ma wallahi musuluncin bayahude akwai alamar tambaya kan shi ko da bayahude ya nuna ma shi musulmi ne yana kalmar shahada wallahi musuluncin shi akwai alamar tambaya yanda zaka ga wasu daga cikin mu suna kushe wata kabila sun ce ai kabila kaza a Najeriya ko da mutum ya ce maka Allah ɗaya ne wallahi akwai alamar tambaya musuluncin shi babu tabbas to wannan magana kukure ne a ka'idar musulunci duk wanda ya nuna maka musulunci kuma kaga ya kyautata addininsa kai masa kyakkyawan zato an gane in ka zo ka nuna kabilan ka ne kadai in suka yi imani imanin su yake na gaskiya kai kukure an gane duk mutumin da ya riƙe addini sawa'un ba yahude ne ko ba nasare ko ma menene ya zo ya musulunta sawa'un kabilan ka ne ko ba kabilan ka bane kai masa kyakkyawan fata يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا يا كل دوك إيماني إن كنا يأتي في سبيل الله كوي بنتكي كركو زوك كشا واندباب الونش ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام كركو تيه قمتومن دي جيبا موكو مسلنشي كوي جيبا موكو سلام كركو تيه مثلا لست مؤمنا ce ai irin ku ba a yadda da musulunci an gane koda yana sallah kullun yana azumi kullun musulunci shi akwai alamar tambaya wannan magana bai dace ya fito a bakin basalabe ba basalabe wanda ya fahimci addini in ya ga mutum ya rike sunna yana aiki da sunna shin kabilan sa ne ko ba kabilan sa bane shin fatan shi ne ko ba fatan shi bane kawai ya dauke shi a matsayin mutumin kirki ne da zahiri misali to amma sai ga larabawa abin mamaki wasu marubuta sai ga shi suna yin gamsu suna suka ga Abdullahi bin Salam wai ai ba yahude ne kafin ya musulunta sai su dinga ta ishara sai su ce to ai Abdullahi bin Salam duk da cewa sahabin annabi ne amma fa ba yahude ne suna dan yin wannan dan su nuna fa musuluncin shi akwai alamar tambaya an gane wannan ko kamar Nasiruddin Albani ta ce gaskiya malamin hadisi ne amma bature ne ana so a nuna ma cewa ba musuluncin shi akwai alamar tambaya tunda bature ne kuma ji wannan ko to shine malam ke dan ishara zuwa gare shi ga duk mutumin da ya fahimci musulunci
na'am ma shahadatin nabi sallallahu alaihi wasallam lahu bil janna
duk da cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yayi masa sheda da aljanna fa annabi ya masa sheda da aljanna amma wayannan marubuta kusan kamar suna so su ce ba su yarda da shaidar da manzon Allah ya masa da aljanna ba an gane wannan hadisai sun zo ingantattu to irin wayannan marubuta su ne wanda za ka san ce wannan hadisi ba za mu yi aiki da shi ba saboda khabaru ahad ne wannan hadisi Abdullahi bin Salam duk da cewa hadisi ya zo cikin Bukhari ko hadisi ya zo cikin Muslim cewa Abdullahi bin Salam musulmi ne shi to gaskiya akwai alamar tambaya wannan hadisi khabaru ahad ne to irin wayannan mutane su ne suke wasa da hadisin ya saba mara ra'ayinsu in hadisi kuma ya dace da ra'ayinsu ko da hadisi maudu'i ne suna kama hujja da shi an gane wannan ko na'am
kamar fi sahih al-bukhari
kamar yanda yazo cikin sahih al-bukhari manzo Allah ya ce masa shi dan aljanna ne Abdullahi bin Salam an ce ba taba ganin mutumin da yake yawo a doran kasa ba manzo Allah ya ce mai dan aljanna kirkiri ya nuna shi kamar Abdullahi bin Salam na'am
walaita shi'ri ayu أي فرق بين من كان يهوديا فأسلم
يتي يا كشان يلمينا ونبنبن شيء لكان مجموع ديكا سنشي بيهودي مثلتا
وبين من كان وثنيا وأسلم
دمو تكان وان ديكا سنشي بيبوتن كنت يهو مثلتا من ناسر دي ألبانية كريبي أنا وزن وان ديكا سنشي بيهودي يهو مثلتا دمو ديكا سنشي بيبوتن كنت يهو مثلتا سولا رفاوة أسلم سبسكيس كمثلتا asalin larabawa suna bautan gunki ne suka musulunta shi ko bai yahude ba asalin shi yana da littafin sama yana da attaura ya zai musulunta shi da mutumin da yake da littafin sama kuma ya yadda akwai Allah ba mai bautan gunki ba ne shi ya musulunta da wannan balarabe da yake bautan gunki ya musulunta wane ne ya fi daraja idan mutum yana bai yahude ya musulunta an ce annabi ya ce in dai mutum ahlul kitab ne ya musulunta za a ba shi ladan wancan addinin nasu da ya fita sannan kuma a bashi ladan musulunci ya uke kun kiflai ne min rahmati wa ya ta'alla kun nuran tamshuna biha tamshuna bihi wa ya gafin lakum an gano wannan ko shi mutumin da yake ba abin nan balarabe mai bauton gunki ya musulunta ladan shi ɗaya ne kawai shi ba yahuda yana da ladan wancan addini da ya bari da kuma wancan littafi da ya karanta sannan kuma ya zo ya musulunta kuma an fahimci wannan ayi shi ya sanya matan manzon Allah da suke ta dan gambu ga wannan ya sunanta Safiya binti Huyayn kun ba na manta ba ko ba yahudi ya ce ya musulunta ya aure ta in suna faɗa sai su ringa mata izgili cewa sabon musulunta ce ba yahudi ya ce ta wata ranar zo wajen annabi tana kuka matan annabi sun guma mata duka su larabawa ne shine sai manzon Allah ya ce ki ce mata ke kina da alaka da ainihin annabi Isa dan Maryam da Yahaya da kuma Zakariya duk wayannan gaba ɗaya annabawan kina da alaka su fuska kawai annabi su gura ɗaya an gane yayi shikenan da zaran sun yi magana sai alhamdulillah ni na da alaka da annabi Isa kuma waye na ku sai dai Abu Lahab to shikenan ta samu ita da annabi ya bata formula da sun fara magana sai ta dan jefe su alhamdulillah tana da alaka da wasu annabawa ku kuma da wa kuke da alaka sai dai da suwaye salafin ku manya-manya masu bautan gunki to shi da shi ma kamar albani shi ma kamar yana mai da martani ne a fakaice ya san shi kanshi ana ce mai bature duk gudun wanda ya ba musulunci a bature yake a wajen wasu an gane wannan ne har ma a Najeriya nan an yi wa'azin ƙasa wata kungiya ta yi wa'azin ƙasa inda ta kira ta ce Nasiruddin Albani ba yahude ne za ku yadda ba yahude ya inganta muku hadisi za ku yadda ba yahude ya inganta muku hadisi to shi ba mai wannan magana asalin shi ba maguje ne sai mu ce za ku yadda ba maguje ya inganta muku hadisi kai ba to menene ne laifin bature ba dai addini yake so ko ya rike addini yanzu Imamul Bukhari kenan ba za ka yadda ya inganta muku hadisi ba Imamul Bukhari balarabe ne Bukhari sai ne musulun ba da sauran manya-manya malamai si ba waiki ba a wajen nahawu manya akwai zamanin da Umar dan Khattab radiyallahu anhu zamanin da aka yi ruwan tabi'an nan gaba ɗaya ajamawa ne mabiyan su an gane sai Umar ya yi tambaya wa aka shugabantar waje kaza wane ne malami shugaba a waje kaza ce malam wani sai ce daga cikin larabawa ko daga cikin ajamawa ce daga cikin ajamawa gari kaza ba malam wani daga cikin larabawa ko daga cikin ajamawa ce cikin ajamawa gari Umar ya ta tambayin garuruwa ajamawa sun mamaye ko ina irin su Al-Hasan al-Basri an gane wannan ko duk ba larabawa bane sun mamaye ko ina shine sai Umar ke cewa lalle wannan littafi Allah yana daga wasu mutane da wannan littafi kuma yana kaskantar da wasu mutane sai lokacin manya-manyan tabi'ai da kaga ana labari mafi yawan su ajamawa ne manya-manyan malaman hadisi da malaman luga mafi yawan su ajamawa ne an fahimci wannan ayi to kaga irin wannan ba wai ana duba larabcin bane ko ajamancin ana duba yanda ka rike addini da yanda kai sako-sako da shi kalas wanda ya rike addini muna tare da shi wanda ya sako-sako da addini ba ruwanmu da shi an gane
laula al'asabiyatul qawmiyatul jahiliyya
yake walaika shi'iri ya kai ta ilimi na ayyu farqin baina man kana yahudiyyan fa aslama menene bambanci tsakanin wanda yake ba yahudi sai musulunta wa baina man kana wasaniyan wa aslama da tsakanin wanda ya kasance mai bautan gunki ya musulunta laula al'asabiyya alqawmiyya aljahiliyya da ba dan ta'assubanci na qawmiyya na jahiliyya ba da ba dan ta'assubanci na wariyar launin fata ta'assubanci na goyen bayan mutane na qawmiyya shi daga ce mutane na kawai su ne masu daraja duk mutanen da ba nawa ba wulaƙantattu ne an gane irin kamar yadda yahudawa suke da wani abu ana kiran shi racism shi ne wato goyen wariyar launin fata duk wani mutumin da yake baƙin fata ba mutum bane a wajensu mutumin da yake jar fata shi ne mutum akwai mutane irin waɗannan an gane ku to mutumin da yake da wariyar launin fata kamar yadda aka yi a South Africa lokacin da turawa suka yi mulkin South Africa an ware coci na musamman coci ne na turawa akwai coci na bakar fata idan kai bakin fata ne ka kai ziyara cocin turawa za a hukunta ka an ware gidan wanka na turawa gidan wanka na bakar na bakin fata to duk irin wannan gaba daya mummunan fahimta ne ga addini an gane yanzu a masallacin manzo Allah ga Bilal radiyallahu anhu Bilal bakin fata ne shi ga shi nan amma kuma daga manzo Allah sai shi manzo Allah shine liman shine mai kiran sallah na duniya gaba daya a lokacin nan ko ga irin su Usama bin Zaid shi baba larabe bane baba larabe bane shi misali amma kaga manzo Allah ya auran mai da Fatimatu bintu Qais ya aura mai ita kuma take ta aure shi taga Allah ya sanya alkhairi mai yawa cikin al'amarin so haka wannan asabiyya al-qawmiyya shine albani ke cewa abu ne wanda ya kamata ɗan salafiyya su yaƙe shi kamar yadda zamu yaƙi mazhabanci haka zamu yaƙi ƙabilanci haka zamu yaƙi ƴan ƙasanci haka zamu yaƙi wariyar launin fata duk wani abu wanda yake da alaƙa da wariya wanda ma'auninsa ba addini bane dole mu yaƙe shi babban abin da zai ɗaukaka mu shine mu riƙe addinin duk mutumin da ya riƙe addini kamar yadda Umar dan Khattab ke cewa nahnu kunna azalla qaumin fa azalla Allahu bil islam wa mahama nadlubu al-izza bi ghairihi azalla Allah mu mun kasance mafi kaskantuwan mutane duk duniya ba wanda yake mu kaskanci mu larabawa muna cikin sahara cikin daji babu wanda ya san mu fa azalla Allahu bil islam sai Allah ya daukaka mu da musulunci wa mahama nadlubu al-izza bi ghairihi azalla Allah duk sanda muka nemi daraja ba ta hanyar musulunci ba to Allah zai wulakanta mu an gane wannan ko na'am
bala hunaka farq
sai kai akwai ma bambanci dan da yayi tambaya menene bambanci tsakanin mutumin da ya kasance ba yahuda ya musulunta da tsakanin wanda ya kasance mai bautan gunki ya musulunta laulal asadiyya al-qawmiyya al-jahiliyya da ba dan ta'assubanci na qawmiyya na wariyar launin fata na mutane na kaza-kaza na jahiliya ba to bai bambanci sai ce bal huna kafar kai akwai bambanci ma akwai bambanci
faqad jaa bi sahihayn qawluhu sallallahu alaihi
wa sallam hakika ya zo cikin bukhari da muslim maganar manzo sallallahu alaihi wa sallam
salatun lahum ajruhum marratayn
mutane uku suna da ladan su biyu
فذكر منهم ورجل من اهل الكتاب امن بنبيه
sai ambata daga cikin su wani mutum daga cikin ahlul kitab yayi imani da annabinsa
wa adraka an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam
kuma yazo ya riski annabi misali ya ce ba yahude yayi imani da annabi Musa sai kuma yazo ya riski manzo sallallahu alaihi wa sallam sai yayi imani da shi wattaba'ahu wa saddaqahu ya bi shi kuma ya gaskata shi ya bi shi ya gaskata shi
fa hadha lahu ajran
wannan yana da lada biyu inji manzo sallallahu alaihi wa sallam
دون الوثني
banda mai boton gunki wato mana banda larabawa mafi yawan su suna boton gunki ne daga bayan suka musulunta lada dai kawai suke da shi sai ce dunal wasani idza aslama falahu ajrun wahid banda mai boton gunki in ya musulunta yana da lada guda daya to a fahimci wannan karatu da kyau da manzo Allah ke faɗa ba ma saukar da wani mutum daga cikin su aljanna ko wuta sai dai wanda manzon Allah ya yi bayani an gane wannan ko to a nan wajen salaf magabatan mu Allah ya musu rahama salafus salih suna da maganganu wato kaman guda uku dangane da wato idan mutum ya mutu yana aikata alkhairi ko sharri an gane ko wato magana na farko suka ce ba a yin shaida ga wani da aljanna sai annabawa kawai akwai wannan magana wajen ba'adu salaf ba a shaida da wani da aljanna sai annabawa duk wani mutumin da ya mutu duk kirkinsa ba za mu ce dan aljanna bane sai ya zama annabi wannan an ciranto shi daga Muhammad bin al-Hanafiya daga cikin salaf jika manzon Allah da Imam al-Auza'i wa'annan malamai daga cikin salaf wannan shine fahimtar su Muhammad bin al-Hanafiya jika manzon Allah da kuma Imam al-Auza'i ba a shaida ga wani mutum sai dai annabawa kawai da aljanna. Sannan ra'ayi na biyu, wato ana yin shaida da aljanna ga duk wani mumini wanda nassi ya zo a kan shi. Indai nassi ya zo an kira sunan shi, kamar Abubakar fil janna, Umar fil janna, Usman fil janna, Ali fil janna, da yanda aka ambaci Al-Hasan wal Husain sayyida shababi ahlil janna. Ko kaga wayannan an ambaci sunayen su nassan, an gane wannan? To wannan kowane mumini wanda nassi ya zo kansa, wato ana masa shaida da aljanna. Wannan shine maganan da yawa daga cikin malamai da kuma ahlul hadis, shine aqida wanda yake kowanne inganci dukan wannan matsala. Sannan na uku, ana yin shaida da aljanna ga wayannan wanda manzon Allah ya kama sunayen su, sannan kuma da mutanen da muminai suka yi musu shaida. Wato ko manzon Allah bai kama sunanka ba, idan muminai suka yi maka shaida kai ran aljanna ne. Duk mutumin da mutanen kirki suka yabe shi, suka ce wani da ya rasu mutumin kirki ne, to shikenan ya zama dan aljanna. Ina fatan gane wannan. Akwai masu wannan fahimta, kamar yanda ya zo cikin Bukhari da Muslim cewa manzo sallallahu alaihi wa sallam ya wuce da wata jana'iza, ya wuce ga wata jana'iza, fa asnau alaiha bi khair, sai sahabbansa suka yi mata yabo da alkhairi. Fa qala, sai annabi ya ce wajabat, ta wajaba. Wa marra bi ukhra, sai manzo sallallahu alaihi wa sallam ya wuce wata gawar, fa usni alaiha bi shar, sai aka yi mata yabo na sharri. Aka ce kai wannan gawa tir da ita, wannan gawa an huta da ita. Faƙala, sai manzo Allah ya ce wajabat, ta wajaba. Wafi ruwaya, karrara wajaban talata marrat. A wata ruwaya manzo Allah ya ce wajabat, wajabat, wajaban har sau uku. Sai Umar ya ce ya Rasulullah, ma wajabat, ya Rasulullah, menene ma'anin wajabat? Sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce haza asnaytum alayhi khairan wajaban lahu aljanna, wa hadha aznaytum alayhi sharran wajaban lahu an-nar. Wannan kun masa yabo na alkhairi, sai aljanna ya wajaba gare shi. Wannan kun masa yabo na sharri, sai wuta ya wajaba a gare shi. Antum shuhada'ul lahi fil ard, ku ne shaidun Allah a doron kasa. In kun yi wa mutum shaida cewa mutumin kirki ne, wajaban lahu aljanna. In kun mai shaida mutum banza ne, wajaban lahu an-nar. An gane wannan ko? Kaga wannan hadisi, hadisi ne sahih, akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Sannan da wannan hadisi da annabi ya ce wa tushikuna an ta'lamu ahlal janna, wato tushikuna an ta'lamu ahlal janna min ahlin nar, kun kusa ku ringa gane yan aljanna daga yan wuta, kun kusa. Qalu, ta ce ya bima ya Rasulullah, da me zamu gane yan aljanna ya Rasulullah? Ana ce bi sana'il hasan wa bi sana'i sayyi, da kyakkyawan yabo da mummunan yabo. An gane wannan ko? Kamar sai manzo Allah ya bada labari da wannan ana iya gane yan aljanna da yan wuta. To yanzu da wannan kenan muka ga wannan hadisi, idan mun ga wata gawa ta rasu, sai muka ga mutane suna mata yabo na alkhairi gaba daya, za mu iya rantsewa yar aljanna ce wannan gawa? Daga shi manzo Allah ya faɗa ba? Ba za mu rantse cewa ai aljanna ba ce? Na'am. Sai manzo Allah ya ce kun kusa ku san yan aljanna da yan wuta. Suka ce ya Rasulullah, da bai yace bi sana'il hasan wa bi sana'il sayyi. Wannan hadisi kuma akhrajahu Ibn Majah wa hasanahu al-Allama Ibn al-Allama al-Albani fi sunan Ibn Majah. Hadisi ne isnadin shi hasan. To yanda matsalar yake, na'am, wani zai magana? Na'am. Eh, wai za a iya sani, to kusan ba ga wani hadisi can ba? Sahabbai sun ce wanda farko ma annabi ya ce dan aljanna ba? Na'am.
Kamar wanda ya yi jihadi aka ce zai ce dan aljanna ne, annabi ya ce kalla ta zuwa sunna, da kuma hadisin Usman ibn Mas'ud da aka yi shi.
Na'am. To yanda lamarin yake shine, wato ka duba ɗabi'a ta Najeriya, dan Najeriya zai ringa zagin kan kana rayi in kana rasuwa Allah sarki bawan Allah wallahi mutumin kirki ko da kuma mutum banza da kai shi a wajen dan Najeriya duk gawan da ta rasu na kirki ne to haka ne kenan kowa dan aljanna ne shi dan Najeriya baka so ga dan Najeriya wata gawa ta rasu dan Najeriya ya zaga ba shi mu dan Najeriya yayi mummunan fahimta ga hadisin nan dake cewa wa qulu khairan fa inna almalaika tu'minuna ala ma taqulun ku ringa fadin alkhairi ga mutum in ya mutu dan malaiku suna cewa amin ga abin da kuke fada an ce idan mutum ya rasu a ringa fadin alkhairi to in yana da aikin alkhairi a fada in ba shi da shi ba mutum ne dan luwafi mazinaci barawo dan fashi da kazo kana ta Allah sarki bawan Allah mutum kirki dan aljanna ya rasu wannan kuskure ne in dai ka san mutum mutumin kirki ne ka faɗi kirkin sa in ka san mutum mutumin banza ne kawai ba sai ka kai shiru an gane kada ka ce komai sai ka shiru a banka ko kuma kana iya faɗin wani abu ka ce wani tir da shi wani mun huta da shi to sai a ce wajabat ta wajaba ka zama ya zama an huta tunda an huta da shi kun fahimci wannan ko to saboda haka wato hadisai kuma da dama sun zo sun nuna mana cewa wato ba a iya gane cewa wani dan aljanna ne ko wani dan wuta ne ko da ma mutum ya mutu a wajen yaki tunda ai sahabbai sun yi shaida ga mutane da yawa manzo Allah kuma ya ce tur kada ƙara yin haka ko sahabbai sun bude baki sun yabi wasu mutane akwai wani bawan Allah da aka harbe shi a wajen yaki sahabbai suna ta ambatawa fulanun shahidun annabi ya shiru fulanun shahidun sai ka ambaci wani ana ambato wani annabi ce kalla innahu finnar to ai ga shi sahabbai sun mai yabo na alkhairi me yasa annabi ke wanda ba kace annabi an ce fulanun shahidun annabi ce kalla innahu finnar fi burdatin galla a yana cikin wuta saboda wani bargo da ya koye a wajen yaki daga cikin dukiyar ganima sannan kuma manzon Allah ya ji wata baiwa Allah ummul ala tana cewa tana ta kyakkyawan yabo ga Usman bin Maz'un lokacin da Usman bin Maz'un yayi rashin lafiya kuma ya rasu sai take cewa rahmatullahi alayka ya aba sa'id fa shahadati alayka laqad akramaka Allah tace rahaman Allah ya tabbata a gare ka ya kai aba sa'id ni dai shaidar da nake yi a gare ka Allah ya karrama ka dan aljanna ne kawai ta riga ta miƙa mai aljanna kyauta fa shahadati alayka laqad akramaka Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa ma yudriki anna Allah akramahu me ya sanar da ke yake ummul ala cewa Allah ya karrama shi da aljanna to tun daga lokacin sai na firgita in ji ummul ala fa kuma yace la adri bi abi anta wa ummi ya rasulullah yace wallahi ban sani ba ban san ko Allah ya karrama shi ba mahaifina da mahaifiyata su zamanto fansa a gare ka ya rasulullah sai manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam amma Usman faqad ja'ahu wallahi bil yaqin yace amma Usman bin Maz'un tabbas wallahi mutuwa ya zo masa wa inni la arju lahu al khair mutuwa ya zo masa ni ina fatan alkhairi gare shi ya rasu ina mai fatan alkhairi wallahi ma adari wa ana rasulullah ma yuhalu bi yace wallahi ni ban sani ba alhali ina manzo Allah a matsayina na manzo ni kaina ban san yaya za a yi da ni ba manzo Allah bai san matsayin shi ba manzo Allah yace shi yana manzo Allah shi kanshi bai san yana za a yi da shi ba yanzu manzo Allah bai san matsayin sa ba to wannan magana bai faɗa ba wallahi ma adari wa ana rasulullah ma yuqalu bi wallahi ban sani ba alhali ina manzo Allah ni manzo Allah ne ba ban san abinda za a aikata gare ni ba to wannan hadisi da shi kadai ne da wannan hadisi dai kadai da kan samu ɗan akalaniyin da kan samu ɗan wato mutanen irin su mutazilawa da sauransu wanda ba san darajar hadisi ba da wani yake ma wannan hadisi yayi karo da ayatul qur'ani wannan hadisi ƙarya ne ba ko bola ne wa iyyazillah to shin wannan hadisi ya inganta ko bai inganta ba wallahi wannan hadisi ingantacce ne Imam al-Bukhari ya rawaito shi to wannan hadisi in kana zo ka fahimce shi ka koma zuwa ga ayatul qur'ani kanshi ha ma kuntu bi aminar rusul wa ma adri ma yuqalu bi wala bikum ba ni ne farau daga cikin manzanni ba akwai manzanni da yawa kuma ban san abin da za a aikata da ni ba da ku wa ma adri ma yuqalu bi wala bikum ban san abin da za a aikata ba da ni da ku kaga yanzu ga aya shi ma wannan ayar da izi ne wa iyyazillah kaga ga ayar qur'ani ya ƙara maimaita abin da manzon Allah ya faɗa kuma Allah ma ya ce manzon Allah ya gaya wa duniya haka in attabi'u illa ma yuha ilayya ba wai ina bin komai bane face abin da aka yi min wahayi to wannan aya haka aka faɗa amma daga baya kuma wannan manzon Allah ya faɗa a farko kafin ya san matsayinsa kafin Allah ya gaya masa matsayinsa amma daga baya ai Allah ya gaya masa inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara kaga Allah ya gaya masa cewa tabbas zai gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa da kuma abin da ya jinkiri nan gaba da ma abin da zai yi nan gaba ma in akwai shi ma an gafarta masa kuma Allah zai cika masa ni'imansa kuma zai shiryar da shi wa yansuraka Allahu nasran aziza har zuwa da ƙarshe kun ga dan wajen yanzu manzon Allah ya san matsayin shi ko bai sani ba ya riga ya san matsayinsa wannan magana an riga an gode shi ko saboda haka sai ita wannan baiwa Allah ummul ala sai take cewa fa wallahi la uzaki ahadan ba'dahu abada kace na rantsa da Allah bazan ƙara tsarkake wani mutum ba bayan wa bayan wannan bawan Allah nayi kuskure bazan ƙara ba ashe kuskure ne kace wa da dan aljanna ne kuskure ne kace wa da yayi shahada har ma gashi hadi ya zo karara wato mutum ya bude baki sai fulanun shahidun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsi biyadi la yuqlamu ahadun fi sabilillah na rantsa da Allah wanda raina ke hannunsa wani mutum bai taba samun gambo ba fi sabilillah bai taba jin ciwo ba wajen jihadi ai yujra ai ba taba jin ciwo ba a wajen jihadi sai ce wallahu a'lamu biman yuqlamu fi sabilillah duk da Allah shi yafi kowa sanin wanda ake jime ciwo fi sabili kai dai ka ga mutum ko zahiri za mu ga mutum ya mutu wajen yaki wani ya mutu ne dan kabilanci wani ya mutu ne dan bangaranci wani ya mutu ne dan neman ganima wani ya mutu ne dan kaza dan ayabe shi Allah ta'ala kadai ya san abin da ke cikin zuciyar dan adam saka mutuwa a fagen fama alama ne na shahada amma babu tabbas sai gobe kiyama mun gani misali an gane wannan ko kaga wannan shine abin da manzo Allah ya faɗa sannan Ibn Hajar al-Asqalani ya faɗa cikin Fathul Bari ya kawo wani asar daga Umar bin Khattab radiyallahu anhu cewa kuma na cewa innakum taquluna fulanun shahid wa fulanun shahid lalle ku kuna cewa wani yayi shahada wani yayi shahada wala annahu an yakuna qarqalla zai yi waye kasance ne ya boye wani aba ganima ku dai kuna ganin mutum da zahiri zai yi wa yayi gululi to zai yi kuma yayi yaki ne dan kabilanci wala allahu an yakuna qarqalla walakin qulu man qutila fi sabilillah aw mata fa huwa shahid ku fada a dunkule ku yi shahada bil was ko ku yi shahada bil ayn ku ce kawai man qutila fi sabilillah duk wanda aka ce shi fi sabilillah to yayi shahada to karkashin wannan hadisi jama'a ya nuna kenan wato koda an yabi mutum ba za mu iya tabbatawa ba me yasa ba za mu iya tabbatawa ba idan misali yanzu wani mutum ya rasu basalati ko mutum mai kirki sai muka yi masa kyakkyawan yabo shin za ka iya cewa wajabat to mu da muka yabe shi din ma shin menene tabbata kanmu ko ba gane wannan ba dan akwai hadisin da yace saka samu mutane 40 sun ma mutum sallah wanda ba taba shirka da Allah ba face aljanna sun wajaba gare shi aljanna ya wajaba gare shi to yanzu wayannan mutane 40 da suka mai sallah kana da tabbaci ba sa shirka ga Allah yanzu mun ga mutum an samu mutane sun kai 1000 sun mai sallah za mu iya rantsuwa dan aljanna ne? An ce mutane 40 ko aka samu aka tace su 40 ba su ba shirka da Allah ba. Ba sa shirka da Allah. Face aljanna ta wajaba a gare shi. To wannan har ila yau dai wannan magana ba mu da tabbas don wayannan mutane ba mu san gaibi kansu ba. Sai muna kyakkyawan zaton mutanen da suka sallaci sallan wani mutanen kirki ne ba sa shirka da Allah. Saboda haka muna mai kyakkyawan zaton dan aljanna ne shi ba wai mun tabbatar ba. Kun gane ko? Ba mu da tabbas. To shi ma wannan hadisin wayannan sahabbai da annabi ya ce musu wajabat ai annabi ya tabbatar ta hanyar wahayi. Ko? Annabi ya tabbatar ta hanyar wahayi cewa wayannan da suka yi shaida a gare shi mutanen kirki ne. To mu wane ne zai shaida a gare mu sai mutanen kirki ne? Babu. Ashe mu ma idan muka yabi mutum da alkhairi kyakkyawan zato ne ba yaqini bane. Allahu a'lam.
Wannan yake assalamu alaikum Allah ya kara wa mallan lafiya. Me hukunci a karanta Al-Qur'ani ayi tawassuli da shi domin ladan ya kai wa mamacin ya halatta
a karanta Al-Qur'ani ayi tawassuli da shi dan ladan ya kai wa mamacin to karatun Al-Qur'ani dai in dai yara ne Imam Shafi ya ce idan yara ne suka karanta ga ubansu to insha Allah ladan na kaiwa amma sauran mutane wanda karanta wai ladan ya kai gare shi baya kaiwa an gane an ce wa Allah laysa lil insani illa ma sa'a mutum ba shi da wani abu sai abin da ya aikata to ai alwaladu min kasabi abihi shi ta yana daga cikin sana'ar mahaifinsa saboda idan da ya karanta Qur'ani yace la za ya kai ga mahaifinsa yana zuwa amma sauran mutane idan sun karanta suka ce la za ya kai gare shi baya kaiwa gare shi Allahu a'lam
ya hukunta saukar Qur'ani ga sabon gida
wai ya hukunta saukar Qur'ani ga sabon gida ba shi da iyaka diri'a ne kamar yadda malamai suka yi bayani na ga fatawoyi na Ibn Baz fatawoyi na Ibn Uthaymeen sun nuna wato karatun Qur'ani don za a yi dan an yi sabon gida a ce a sauke ya saba sunna baya halatta to masha Allah wa alaikum assalam kazo in an zo an mutu ya sabon gida sai kira malamai a zo su kira Qur'ani to mutum yayi wannan magabatan mutum yi wannan to me yasa kake so kai magabatan mutum yi sabon gida ko ba su yi ba sun san Qur'ani ko ba sani ba to me yasa ba su yi ba sai kai ne ka gano ka bi san darajar Al-Qur'ani mabi akai duk abin da ba su aikata ba hakura kamar yadda wani ke cewa if haisu wa kafal aw if haisu wa kafal aw wa qul bima qalu wa kuffa amma kafu an gane ko wato ka tsaya wurin da mutanen suka tsaya ka faɗi abin da suka faɗa ka kame daga abin da suka kame gare shi in sun kame game da abu ka bar shi sun fi ka sanin dalilin da yasa suka kame gare shi saka baya halitta idan mutum ya yi sabon gida kawai in zai shiga ya shiga gida da addu'a Allahumma idan mutum ya shiga gida ya ji alamun gidan akwai iskokai babu laifi dan ya karanta suratul baqara don koran iskokai wannan ba laifi bane wani matsala ne yasa aka karanta qur'ani ba wai dan an yi sabon gidan bane na'am to lai ni ma duk na ga inda na ga gardawa suna sai da gardawa ahli sunna da nasubai suna yin hadda wato mahaddata ai ta karatun qur'ani to ban san me suka dogara kan shi ba suke yi Allahu a'lam in dai sun dauki wannan ibada ne wanda suna neman lada wajen Allah to gaskiya akwai matsala na? Da shirka karama da babba gaba daya amma kan za mu ɗaukar shi akan babban shirka babba to da karatun da muka yi na alkhairi Allah ta'ala ya ba mu ladan shi wanda muka yi kurakurai a gare shi Allah ta'ala ya gafarta mana Allah ta'ala shi taimaki musulunci da musulmi kuma ya kankan da kabici da kafirai wannan hali da muke ciki a wannan ƙasa Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana ƙarshensa bayan Allah da suke hannun wayannan bayin Allah da suka kama su kai garkuwa da su Allah subhanahu wata'ala ya kubutar da su Allah subhanahu wata'ala ya kubutar da su Allah ya kubutar da su Allah ya kawo ƙarshen ta'addanci a Najeriya Allah ya kawo ƙarshen ta'addanci a Najeriya Allah ya kawo ƙarshen ta'addanci a Najeriya an ce za a nemi taimako insha Allah za a zagaya a nemi taimako inda aka saba a taimaka fi sabilillah ya ayyuhallazina amanu tastanzilu ma yaqulu